أمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلم دسارم وبرك مودا وركا برك مودا سادوا دكوا أتفون شري ميتاك النحو التقدم شري نوان دا قنجة تالبوية تكينا جامعة تا مسلمين سواتو انبوسي إسلامي دي ساي تكي غبا ترم كدشي مريتان قوة لاربا دي دي كرفي خدو دا منتي عشرين دا بير ركو مالان رجوما عدي دي كرفي بيو شري نوان دي كيو كرن تتونا وغامة دا نمورا نسكشاف الدين مسلمين سيموح كما دوبا زوا غا أبوه نسكشاف زم دكي ورمو نا يو دا كلم دا كما duba zuwa ga abubuwan da su ya kawo ci gaba game da ƙasa kuma al'umma gabaki ɗayanta. Kamar yadda muka saba a kowane lokaci muna zaɓin maudu'in da ya kamata a ce mu tattaunawa a ciki ga duba zuwa ga abubuwan da addinin musulunci ya kira zuwa gare su da kuma irin zamantakewa da kuma ci gaban ƙasa da al'umma. Maudu'in mu na yau wanda muke so mu yi magana a kai shine abubuwan da suka shafi annoba da kuma bala'i a duk lokacin da suka iso. Mun kokarin tsaida wasu maganganu ko ince wasu nukatu wanda za mu yi kokarin tattauna a kansu domin abu ya zamanto mai haske, kowa ya gani abinda ake nufi a ciki. Na farko za mu yi kokarin tattaunawa game da me ake nufi da annoba ko kuma bala'i a cikin addinin musulunci, sannan kuma wasu abubuwa ne wanda suke haddasar da wa'annan irin annobobin ko kuma bala'i a cikin ƙasa ko kuma rayuwar al'umma gabaki ɗayansa. Na biyu za mu yi kokari mu san me dubar addinin musulunci zuwa ga mutanen da annoba ta faru gare su ko ko Allah ya jarrabe su da annoba ko kuma bala'i. Na uku za mu yi kokari mu san wasu hanyoyi ne addinin musulunci ya bayyana domin nisanta da kuma kukuta ga annoba da bala'i a duka lokacin da ta shafi al'umma ko kuma ƙasa. Na hudu na ƙarshe za mu yi kokari mu ga me bayanan addinin musulunci daga cikin Alkur'ani da hadisi da kuma malamai na sunna suka yi game da liƙe masailatayya da kuma taƙaita mu'amala game da idan annoba ta faru a cikin gari da al'umma da kuma irin abubuwan da suka yi kama da haka, na wanda za su iya hana yin wasu abubuwan da suka shafi taruwan mutane da abubuwan da suka yi kama da haka nan. Domin yin bayani game da waɗanga kalmomi guda hudu wanda muka zayyano, mun gayyato a cikin zauren namu Ustaz Abdul Malik Muhammad Khamis Abubakar wanda yake basali ne a cikin ɓangaren shari'a da kuma lugha gabaki ɗayanta game da Alkur'ani da hadisi da kuma irin hukumce-hukumcen da malamai suka yi ta cirowa a cikin waɗannan masdarin namu guda biyu. Sheikh Abdul Malik assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Tayyib Abdul Guzay da yake maudu'i namu yana da fadi, sannan za mu kokari mu tattauna dai sama saboda hakan malam Abdul Malik, idan muka dawo bisa kan nuqta ta mu ta farko, idan aka ce annoba kuma kuma bala'i idan ya faru a cikin al'umma, me ake nufi da wannan a cikin wajaha nazar na musulunci?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا مكي تاردكو a cikin studio na Tele Duniya da kuma ƴan uwa da suke aiki a cikin gidan wannan radio Tele na Duniya da ƴan uwa da suke kallon mu da sauraron mu a duk inda suke duniya, muna muku gaisuwa wadda addinin musulunci yayi tanadi, ita ce gaisuwa ta addinin musulunci. To hakika yana da kyau lokacin da za a fara karatu ko khutba ko abin da ya kama da haka ayi bayani kan asalin kalima, domin zai taimaka ma mutum wajen fahimtar karatu tun daga tushe. Kalima ta annoba kalima ce wadda da larabci zaka ga an fi amfani da kalima guda biyu, kalima ta at-ta'un da kalima ta al-waba. To dukkan su kalimomi ne wadanda larabci ne. Kalima ta al-waba in muka dube ta, waɗansu malamai suna ganin ta samo asali ne daga waba'a. Ya an ce waba'a shine abba ash-shay'a wa hayya'ahu, shine ya cika abu tab ya cika, ko ba haka ba? Hayya'ahu kuma ya yi tattalinsa. To amma an ka ce wato wabba'a ilaihi ko waba'a ilaihi, ya yi ishara izuwa gare shi. To kuma wabi'atil ard, kinan kasa ta zamanto tana da annoba idan fi'ilin ya zamanto yana da kasra. To kalima wato alwaba shi ne sunan shi annoba, jam'in shi al-auba'u, sai a ce annububi, ana ce annububi ko annoba mai yawa, an gane ko? yawa sannan kuma ana ce mishi alwaba'u da alhamza jam'in shi aubiya to kalima ta at-ta'un ita ma tana nufin annuba an gane ko tana nufin annuba jam'in shi tawa'in shine jam'in shi shi ma zamu ce annubobi ko kuma annuba mai yawa tunda da Hausa dai mun san yadda zamu ce yawa yaren ne to kamar kalmar in muka cire wawun za ta samu asali daga ta'ana shine wato suka suka ana iya suka wato wanda ake gani kamar da mashi ko kuma suka ka yi sukan mutuncin mutun to kiran kamar tana yiwa wannan wawun din in an cire ta asalin ciwon yana suka dan adam ma'ana suka wanda take za ta iya halakar da shi to waɗansu malamai da suka yi ta'arifi kamar Ibn Hajar al-Asqalani ya nuna akwai bambanci tsakanin at-ta'un da al-waba suke nuna cewa shi alwaba'u abu ne wanda ya shafi ya fi fadi fiye da at-ta'un domin at-ta'un quruhun takhruju min al-mafasil wal marafiq quruhun ya ance quruhun jam'i ne na al-qarhu al-qarhu shine rauni kama yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu wato Ali Imran in yamsaskum qarhun faqad massa al-qawma qarhun mithlu in rauni ya shafe ku akwai wata qira'a kuma ta Imam Hamza da Imam Al-Kisa'i da Imam Khalaf da Imam Shu'ba sun karanta in yamsaskum qurhun faqad massa al-qawma qurhun mithlu to wannan matsala ce ta karatu kaga yana da kyau dalibin ilimi ya san wannan kada ka je wani ya karanta da abin da baka sani ba kace babu shi ko ba haka ba to malamai sun tafi cewa da al-qurhu duka ma'anarsu daya ko ba haka ba Imam Al-Kisa'i ya tafi kan haka yace ana cewa a larabci ad-da'fu wad-du'fu kuma ana cewa al-faqru wal-fuqru talauci wancan kuma rauni na farko suka ce duka ma'anarsu daya amma al-Imam Al-Farra shi ya saba ma al-Imam Al-Kisa'i ya tafi cewa wato in an ce al-qurhu shine wato radadi an gane ko radadi in kuma an ce al-qarhu shine rauni kenan akwai bambanci tsakanin radadi da rauni ina fata an fahimce ni to kaga su sun nuna cewa kenan sai ciwon da yake fitowa da kuraje ga jikin mutum shi ake kira at-ta'un amma an ce al-waba'u ko ciwon da wato ya fitar da kuraje a jikin mutum ko bai fitar da kuraje ga jikin mutum ba kamar yanzu wannan coronavirus din da muke zance kaga ita ba ganin ta ake yi ba to kenan sai a kira ta al-waba ba za a kira ta at-ta'un ba amma idan zai fitar da kuraje ga jikin mutane to kaga wannan kamar irin su Ebola ana iya kiran sa at-ta'un sai dai inda suka yi kamanceceniya wato shine suna halakar da mutane masu yawa ina fata an fahimce ni yawa rayukan mutane masu yawa sannan kuma waɗansu suna ganin a'a shi at-ta'un yana iya shafiyar wani gari kawai ko wani yanki amma alwaba zai iya shafar duniya gaba daya to wannan shi dai ne abinda malamai suka yi bayani kan at-ta'un da alwaba a gurguje wallahu ta'ala a'lam
muka yi diba kuma kamar yanda wasu a karkashin wannan fahimtar suke kokarin nuna cewa kamar hadisi manzo Allah wanda yake ta ta'un da kuma dajjal ba su shiga
garin Madina
to nan kuma sai suke ganin cewa ai ta'un kin kamar yanda kuka bayyana asas min alwaba
min alwaba
idan yanzu zai iya ya
shi zai shiga yawa yawa
shi zai garin Madina to suna cewa kamar ciwon bai shiga wanga kamar kuma bai shiga Madina sun doke shi akan mafhumi na ta'un
na ta'un na
wanda manzo Allah ya ce
bai shiga gaskiya
ne malamai suna ganin cewa kamar shi ya shiga cikin
jinsi na yawa shi at-ta'un shi an bai shiga Madina amma alwaba yana iya shiga Madina
kamar irin coronavirus
zai iya shiga yawa kuma cikin ma hadisan in ka duba akwai inda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace insha Allah yayi ta'aliki da in Allah ya so ina fata an fahimce ni
kuma haka ma wasu yanda kaman kai Ibn Hajar al-Asqalani cikin zan shi bazal ma'un fi fadl at-ta'un ke cewa kaman wani malamai su gani cewa takan yuwa ma ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nufi hakan ne ga sahabban shi kadai ko kuma zuwa ga wasu mutane wanda suke waliye ne
na Allah waɗanda
su Allah ya riga
ko kuma ma mu dauki in ana kiyaye dokokin Allah ba ai sabon Allah ba
na'am
sai zama to a yawa
wannan mutane ke irin wannan ciyayi
yawa
kina baya da kai su cikin mafhumin na ta'unkin da
kuma yawa to ka san fahimtar nassi shine matsalar dalibai ba su buga sharhin malamai ba su ga wannan malamai ba su su ta bada fatuwoyi
shi malamai yake cewa akwai bambanci tsakanin malami mai wa'azi da kuma malami mai istinbatin ahkam
gaskiya ne gaskiya ne wannan sosai
yanzu idan muka diba kenan kamar irin abubuwan da suke kawo irin wannan matsalolin na ta'unkin a cikin al'umma kamar wajahatu nazar al-islam game da wannan kamar da kuke iya muna bayani
To wallahi abu na farko da ya kamata mu gane cewa shi ta'un halitta ce da yawa daga cikin da buka ga daliban ilimi da malamai ko waɗansu wajen bayani ko su manta bu shi mutane bayanin cewa ba turawa ba za su iya halitta kwayar cuta ba amma suna iya gano ta su kamo ta ko su hada wata kwayar cuta da wata cuta su yada domin halitta ba wanda yake halitta in ba Allah ba قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار كمر موتا تي بتوري زي يين موتا اما ba zai iya halitta karfin da akai mota da shi ba yawa ya hada da wani to wannan yana daga cikin abin da ma ya kamata mutane su fahimce shi to sannan mu idan muka duba zamu dibi wannan ta fuska guda biyu shi at-ta'un abubuwan da ke kawo shi zamu kasa su guda biyu na farko abubuwa wanda suke ma'anawiyya da abubuwa wanda suke maddiya in muka duba babu wani abu wanda zai faruwa sai da izinin Allah subhanahu wataala amma Allah subhanahu wataala ya nuna mu cewa duk lokacin da ake sabo in yayi yawa to lalle tabbas za a turu mutane nau'i na azaba daban-daban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗi wannan a cikin hadisi da dama amma bari mu dan yi yawo cikin ayoyi Allah subhanahu wataala ce ma asaba min musibatin في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها ودم مصيبه ذات ساميكو تانا cikin littafi lauhil mahfuz kafin ma muhalici wato muhalice ku ko muhalici wannan abin amma kuma Allah ce zahara al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas kinan li yudhiqahum ba'd alladhi amilu la'allahum yarji'un na ana nufin tututuka tana bai suna bayyana a bayan kasa saboda abinda mutane suke aikatawa kuma Allah ya nuna da yana kama mu ma da abinda muke aikatawa da ma kasan gaba daya shafi ta ba ma annuba ba walau yu'akhidu Allahu an-nasa bima kasabu da Allah zai kama mutane da abinda suke aikatawa an gane ko cikin suratu fatir a cikin suratu an-nahl sai Allah ya ce walau yu'akhidu Allahu an-nasa bi zulmihim da Allah zai kama mutane da zaluncin su domin ba duk abinda suke aikata bane yake zalunci kaga ta fassara kenan ma taraka ala dhahriha min dabba a cikin suratu fatir da Allah bai bar bisa durun kasa ba mutun daya ko wata dabba da take tafiya ma taraka alaiha min dabba a cikin suratu nahl da bai bar ba alaiha akanta ita kasa da miliyan kuma zuwa gare ta to in muka duba wannan abin nan ne hadisi kuma na Usama dan Zaid wanda na cikin sahihul bukhari yana cikin sahih muslim manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna cewa wannan fa'un da yake bayyana wato rijsun in an ce rijsun asalin kalma ta rijis shine kazamta amma ana nufin azaba kamar yadda yazo cikin riwaya ta Imam Tirmidhi wanda hadisi da shi ma na Usama dan Zaid manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna wato baqiyatu rijsin aw azab saurani ko raguwa ce ta rijis au azab kaga nan ya fassara shi da rijis ko azab azaba ake nufi da shi a cikin alqur'ani ma yazo fa anzalna alal ladina zalamu rijzan minas sama'i mun saukar musu da rijis kazamtana ana nufin azaba an gane ko kenan in muka duba sauran abin da ya saurana bani isra'ila ma'ana kenan sabon da za ku yi sai a turo muku sauran abin da aka turo muku kuma Aisha ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda zo a cikin hadisin dake cikin sahihul bukhari yace azabun azaban yab'athu Allah azaba ce wanda Allah yake turo ta amma za ta zama to rahmatan lil mu'minin rahma ga mu'minai domin bu saba ma Allah ba suna akan gaskiya sai ya zama to sun samu shahada an gane ko wanda kuma yake sabon Allah sai ya zama to azaba gare shi wanda ya mutu a matsayin kafiri shikenan ya ci gaba zama cikin azaba kafiri wanda yake da rabo sai ya dawo ya abin nan ya musulunta kuma Allah ya karbi tuban sa kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin ibnu umar wanda yana cikin wato imamu baihaqi ya fitar da shi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma muhajirin ba muhajiri kuma kadai yake nufi ba don su yace wa a'udhu billahi an tudrikuhunna bai ma fatan su iske su shi yasa kenan bayanin daga farko zai fara daga gare su ya kai zuwa ga sauran al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lam tazhar al fahishatu fi qaumin qatt al fasha ba ta taba bayyana ba a cikin wata al'umma hatta yu'linu biha har su bayyana wannan al fasha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun fi aslafihim alladhina madaw sai an samu annoba da tututukan da za su bayyana a cikin mutanen su wadanda wato ba ta taba gabata ba ga mutane da su gabace su kenan matukar sabon Allah zai yawa kenan dole za a samu an samu Ebola an samu Sida kuma an samu coronavirus kuma a jira in an ci gaba da sabon Allah abubuwan da za su bayyana sai dai abinda muka yi imani da shi dukkan cuta tana da magani
ba yadda za a yi a ce a na an ce ba a gano maganin ba shi ke nuna babu maganin ba domin in muka dibi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisi na abu huraira wanda na cikin sahihul bukhari yana cikin sunan ibnu maja manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu shifa sannan kuma riwaya ta abin abdullahi bin mas'ud wanda tana cikin sunan ibnu maja tace illa anzala ma'ahu dawa'an kaga allah bai taba samkar da cuta ba face ya samkar masa da waraka to wanda wadansu malamai suka ce to magani ake nufi kamar yadda riwaya ta Abdullahi bin Mas'ud wadda ke cikin sunan Ibn Majah ta bayyana waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a nan shifa Allah ya samkar da waraka kenan waɗansu za su warke tun ma kafin su sha magani dawa'an kuma waɗansu in sun sha maganin za su samu waraka to dai da haka dai ne maganganu na malamai wallahi ta'ala a'lam
kenan dai kamar yadda kuka yi mana bayani a takaice dai abubuwa ne wanda Allah subhanahu wataala yake saukar da shi a duk lokacin da mutane suka yi nisa
daga sabon Allah subhanahu
wataala da mahdiba Allah subhanahu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roki daga Allah subhanahu wataala tabbai halaka al'umma shi da abubuwa diya wanda Allah subhanahu wataala kun sai karbi wannan addu'a wanda wayannan abubuwan kuma an halaka wasu al'ummomi
kafin mu
sannan kuma muna da muna aikata irin wannan abubuwa yanzu
mun hada su ma
Allah ba zai halaka mu ba amma kuma
za a rito
muna balbalun bara'i
wanda zai gyara mutane idan asalin su kafirci da shirka su ne abin da dan adam yake kudurta cikin zuciyarsa kenan wannan sabo ne wanda yake cikin zuciya da munanan ababen da ke cikin zukatan mutane na kyashi da hasada da bakin ciki da abin da ya kama da haka sannan kuma da abubuwan da ake aikatawa zahiran cin kenan zamu ce maddiyan wadancan ma'anawiyan wadancan maddiyan kuma shan giya zinace da abin da ya kama da haka
kamar yanzu a fuskar addinin musulunci
wanda
Allah subhanahu wataala ya ce ma farakna fil kitabi
min shay
kenan a duk lokacin da irin wannan annoban ta zo waɗanda ciwon wannan ya kama su kenan addinin musulunci wani irin kira ya yi zuwa ga al'umma wadda idan ya zama tutuwa ya jarrabe su da wannan bala'i ko kuma annoba
kamar
kira kamar matsayi kamar misali idan muka duba a cikin hadisin da suke bayani za su ce kamar a killace gari
wasu ba su shiga na gane kenan nan wani matakai ne al'umma za ta dauka in wannan cuta ta bayyana in muka duba cikin hadisi na Usama dan Zaid da Abdullahi ibn Amir an gane ko da hadisi na Ibn Abbas حديثي نا أسامة بن زيد ينا تكن صحيح البخاري ينا تكن صحيح مسلم حديثي نا عبد الله بن عامر شما ينا تكن صحيح البخاري ينا تكن صحيح مسلم حديثي نا ابن عباس شما ينا تكن صحيح مسلم من زال الله صلى الله عليه وآله وسلم وانا مطلع تاتا فاروا قسيدنا عمر ينا جاقورا مسلمي سيسوك زو أقصى الشام سيسوك إذكي النباتة بينا دوانا النباتة بينا لوكا تماشي سيدنا عمر bai san wani hukunci akai ba kaga wannan yake nuna cewa dan kana jagorantar mutane a cikin al'amari ba shike nuna kafi kowa sani ko ko dole sai ka san komai yawa to ka gani sannan kuma ya kamata a bincika kaga dai sai na Umar ya san alqur'ani tunda bai fahimci wata aya da ta faɗi yadda za a yi ba za a bincika cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in babu sannan ai istihadi kaga aka bincika sayyidina Umar ya tambayi muhajirin suka yi sabani ya za a yi za a shiga ne ko za a dawo ya tambayi ansar suka yi sabani kaga wanda yake nuna
babu nasi
yawa sannan ya tambayi mashyakhatu wato quraish min maslamati min gamin muhajiratul fath shuyukh na quraish abinda yasa ya tambaye su wadansu malamai suka ce saboda ya game dukkan al'umma ya ji ko babu abin nan nasi saboda tana yiwa wadansu daga cikin su sun ji yawa ko kuma saboda su tsofaffi ne tana yiwa suna da wata khibra experience kafin a zo ga experience a dawo zuwa ga nasu shi kuma a hade al'umma to wadansu kuma an kira su muhajiratul fath kamar yadda malamai suka ce saboda sun yi hijira kafin fatu makka a kusa kenan sai zamanto suna da hukuncin hijira suna da sunan hijira koko bayan an fatu makka suka yi hijira sai zamanto suna daukar sunan hijira ne amma ba su da hukuncin ta da ba a samu ba ana nan sai ga wani sahabi ya zo Abdurrahman bin Auf sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace to ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya faru a wata kasa kuna ciki kada ku fito nan shi ma dan saboda tsoron halaka an gane ko amma in akwai uzuri kai baka dauke da cutar kana bukatar ka fita kai dalibi ne zaka je karatu babu wata matsala in ba dan gudun shi bane idan kuma kana waje kada ka shiga shi ma kada ka shiga din nan idan ba kana da wata lalura wadda ya kamata ka shiga ba yanzu misali kamar yanzu mutane da likitoci yanzu an ka ce to likitoci kada su shiga kaga ai wannan fahimtar
kuma dai abun da wa an killace ne saboda
iyayen rayuwar yawa
kuma sai zama to wani abun zai zo ya tuta ma
rayuwar to ka gani ko a ce babu abinci ana son aje akai abinci to bari mutane za a yi su mutu ba haka ake nufi ba wallahi a'lam
ustaz idan muka je game da nukta ta hudu kamar yanda muka yi bayani a fuska ta farko ce a mun fahimci ake ne da annoba sannan kuma mun ga irin abubuwan da suke faruwa sannan kuma mutanen da idan annoban ta same su to kusan ana daukan matakai a addinin musulunci duk ba dan wani abu saboda a kare rayukan da Allah subhanahu wataala ya ba su sannan kuma a samu a kange wannan annoban kada ta yadu a cikin al'umma kamar wani irin me ake cewa hanyoyi ne addinin musulunci tunda kun yi bayani kamar addinin musulunci ya dauki hanyoyi wanda suka ne ake da keɓanci killace garuruwa da irin abubuwan nan da suka yi kama da haka nan to bayan wannan kamar muka dauka wannan abubuwan nan da kamar hukuma za ta iya dauka ko kuma mutanen ƙasa kansu za su iya dauka kamar mutum a shi a karan kanshi a lokacin da annoba za ta faru da shi ko kuma da wasu iyalan shi kamar wani irin jan hankali na addinin musulunci ne zuwa ga mutum da gare shi
wallahi malam addinin musulunci in muka duba addini ne na tsari kuma addini ne wanda ya hana cutarwa ta kowace fuska idan Allah ya jarbe ka da cuta wadda ana ganin kamar malady contagious wadda ke tashi daga wani zuwa wani abu na farko tunda ita wannan cutar har yanzu aka ga gano maganinta ba amma nan Afrika muna jin an ce an gano magungunan ta a Turai waɗansu America ma na gani wani mutum ya ce an samu maganinta da kuma wani magani wanda aka gano mai tsada wanda zai kai $10,000 amma shi wancan ya ce maganinsa bai wuce $10 da dai matakan da dai ake faɗa suna wannan magani abubuwa ne wanda ya kamata a jarraba su sannan kuma ya kamata idan mutum an gano yana da wannan cuta to ya kamata kamar yadda musulunci ya faɗa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la darar wala dirar cikin hadisi na Imam Ahmad ba cuta ba cutarwa kada ka yadda ka shiga cikin mutane ka yada wannan cutar na fatan duk da yake akwai sabani ciwo da tashi tare da wani zuwa ga wani malamai suka ce in ba da izinin ubangiji ba ko ba haka ba
wadansu kuma wasu suna fahimtar kaman
babu wannan kwarai ku sun da cewa kawai iyaka dai abin da yasa aka kana saboda a kare akidodin mutane to wannan mutum ya tafi akan fahimtar sa ba za mu hana shi ba mu dai muna ganin cewa da izinin Allah cuta tana iya tashi daga wani zuwa ga wani ko ba haka ba
abin da ke haraka janib akhlaq ruhi yusu istighfari da ma'ati tunda mun kace kamar kusan sabon Allah yake ja'iri kamar irin wannan abubuwan ya kuke iya jan hankali zuwa ga mutane da sun sanci irin abubuwan da suke jawo irin wannan balbalin
yanzu wannan kamar nan za mu yi magana ne kan kenan ta yaya ne za a nemi magance wannan matsalar yawwa ta yadda za a duka na farko dole na mun ce sabon Allah shi yake kawowa kenan dole a daina sabon Allah yanzu in ka duba hatta da kasashen da suka yi zurfi cikin kafirci yanzu sun kauce bankunan da suke mu'amala da riba da bruce waɗannan bruce da ake tuma bruce ba wagga bruce ta ɗalibai ba na kasuwanci na riba an kulle gidajen karuwanci an kulle gidajen gidan giya an kulle duk wani wasu wurare na sabon Allah filayen kwallo an kulle duk wani abu wanda ka kai hatta da abubuwan da ma na ci gaban kasashen su na yanzu abin da ya shafi ayyuka zuwa makarantu zuwa ma'aikatu zuwa kaza duka an kare kaga balle mu musulmi abin da ya kamata mu fahimta kenan ya kamata mu dawo ma Allah subhanahu wataala in dai in ciwo ya kama mu turai muke zuwa to turai din yanzu ta rike ci baka da magani
to yanda da Allah ya bayyana mushrikan lokacin da ya zama to sun shi mai cikin matsala su koma
ga fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din fa lam ba'd ad-dawr bil barri idza hum yushrikun to ka gani mu musulmi
kamar nan yanzu muka dauka kusan duniya gabaki ɗayan ta ma dai kamar usulul mubashir aw ghayr mubashir sun yi nisanci
sabon Allah
da zama tunta kayan rane ka bar zuwa wajen da ake sabon Allah saboda kamar Allah ya hana ko kuma a'a kamar kaga mataki ne wanda ya kamata a yi shi saboda an nisance wannan cutar a ƙarshe da an nisance
dole sai an nisance ta ko dai ya zama to don Allah aka nisance ta ko don azaba kuma yana yiwa a yi tuba na gaskiya kuma yana yiwa a yi tuban mazuru kamar yadda Hausawa suke cewa
okay nan idan kuma malamin muka jira kamar game da wanda irin wannan cutar suka same shi kamar wasu suna ganin cewa idan ya zama to mutum mumini ne kamar yana iya samun shahada game da
hadisai sun nuna wannan in muka duba hadisi na Anas منذ الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث من تكين أبن صحيح البخاري سوى الطعون شهادة لكل مسلم شهادة تيجا مسلمي سننكم منذ الله صلى الله عليه وسلم ينون سوى حديث أبو هريرة wanda shi ma yana cikin sahih al-bukhari da muslim ash-shuhada wa khamsa akwai shahidai guda biyar daga cikin su akwai al-mat'un mutumin da annoba ta kama shi sannan ma hadisi na aisha wanda ke cikin sahih al-bukhari ya nuna cewa idan wannan annoba ta faru mutum ya zamna fi baitihi fi baladihi a cikin garin sa bai fita ba wasu riwaya sun kawo fi baitihi amma duk da yake zance riwaya wanda ta bukhari da cikin musnad imam ahmad mafi yawanci riwaya sun kawo fi baladihi ba su ka fi baitihi ba saboda da wannan suke cewa kada a fita daga cikin gidaje fi baladihi daga cikin garin sa to yana da ajiru shahid malamai suka ce sawa'an shin annobar ta dauki ransa ko bata dauki ransa ba ta kama shi ta sake shi ko bata kama shi ta sake shi ba tunda tana yawa su bai ta kama shi ba ina fata an fahimci koko ta kashe shi duka dai wannan ladar bai same ta kaga kenan
ita ma kusan wani bangaren da aka yi diba kamar idan ta zo kamar yanda dai Allah yake da wata ko fitna ta Allah
tusiban alladina zalamu minkum khassa na'am
duk lokacin ita annobar ta zo za ta iya zaman tuwa kamar yanda kuka yi bayani azaba ne ga wanda su ba musulmai
ba kuma rahma ce
an yi nihin su da samu shahada a cikin ta
haka
kamar yanda kuma addinin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan hadisin cewa fana ummati sayakunu bitta'ani wa ta'un dan kusan duka kusan nan wasu malamai suna ganin cewa kamar addu'a ce wanda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi da kuma neman shahada ga wasu waɗanda ba za su iya riskan lokacin yin jihadi
ba
da wasu abubuwa kamar a cikin aka shahada irin kamar wanda ruwa suka ci da wanda abubuwan duka yanzu duka kusan kamar addu'a ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi nema zuwa ga wasu zaɓaɓɓi ga bayin su wanda idan wannan abubuwan suka zo za su shahe su sai zama to kamar
shahada
su kai haka bai nuna cewa idan mutum ya kamu da cutar ya zama to cikin masu saɓon Allah subhanahu
wa ta'ala bai nuna haka nan ba gashi ba ayoyi da dama suna nunawa cewa musiba za ta zo in ka dubi hadisin Aisha da kuma ina ganin Ummu Salama hadisi na cikin sahih Muslim cewa za a zo wata durunduna za ta je ta yaƙi Makka sai sun zo suna sun yi kusa sai Allah shi kifi na farko da na ƙarshe sai Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi daga cikin su akwai mutumin da shi dan kasuwa ne ba cikin su yake ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a kifar da su amma sun bai ba a kuna alaniyatihim za a tayar da su akan niyoyin su
sai da malai idan muka ji bisa nufta ta karshe ko sai ina kuma tana da bayanai da yawa shine kamar ya ne addinin musulunci yake da duba zuwa ga kamar idan wannan annoban ta zo misali a rayuwar mu ta yau da muka diba kamar yanda corona virus din ta faru kusan an ce alli ai an tsaye da masallatayya da kuma taro na biki da abubuwan da suka kama da haka nan kamar addinin musulunci ya ne yake da bayani game da irin wannan abubuwa idan suka faru
to wannan mas'ala ce malam wanda ta sa malamai sun shiga juna rikici dai kan coronavirus ina ganin ai babu wanda bai shiga sabani ba ka san ma iya kashe ba sai Allah amma dai akwai ra'ayuka guda uku da su ne suka shahara kan waɗannan abubuwa waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa abin da ya shafi wuraren ibada musamman masallatai babu damar da za a liƙe su ko da ma annoba ta bayyana ƙarara waɗansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa a in dai annoba ta bayyana ga wuri to na ana liƙi masallatai inda ba ta bayyana ba kuma ba za a liƙi masallatai ba ina fata an fahimce ni to kaga waɗannan ra'ayuka ne na waɗansu kuma suna ganin inda ma ake tsoronta ana iya liƙi wurare saboda tsoron kar ta bayyana to kaga waɗannan wannan yake nuna cewa dai na farko dai kowanne daga cikin su inda akwai nasi karara to bai dace ya saba maɗan uwansa ba wannan nuna maka mas'ala ce sai ta ijtihadi
kenan yana da kyau mutane su fahimta cewa ba wai nasoshin ne karara suka yi to wasu suke inkari ba
yawwa
yana dubawa zuwa ga yanayin da ya fahimta
yawwa
yana sabani tsakanin Imam Malik Abu Hanifa
yawwa to shi nake son ɗaliban ilimi musamman ƴan uwana da sauran malamai su fahimci wannan an gane ko amma za mu kawo sashen nasoshi daga ciki an gane ko mu kawo dalilan kowanne daga cikinsu in muna da tarjihi mu ina mu tarjihi wannan kuma shi ke nuna cewa ba ra'ayin da mun karajjaha dole shi ne ya kamata a yi aiki da shi koko shi ne a matsayin mafi dacewa illa dai mafi dacewa ne mu a ganinmu waɗansu sun tafi cewa bai dace a liƙe masallatai ba menene hujjarsu suke cewa idan tsoron annoba ne musamman ma musamman waɗanda suke ganin tsoron annoba suke cewa zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam akwai lokacin da an kai salatul khauf salatul khauf shine in ana yaki ayi sallah wadan su tsaya su tsari to kuma an san cewa za a samu mutuwa a wannan lokacin ko ba haka ba to alhali ku kaga musamman wuraren da ma cutar bata bula ba to ba wanga ku abuna wanda an ganshi kirkiri an so ana iya kashe mutane to kaga kuma ba a yi mutane rangwame da su daina yin sallah ba sun kafa hujja da hadisi na Abu Dawud wanda yana cikin hadisi na Hudhaifa wanda yana cikin sunan Abi Dawud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun salla idan wani abu ya dame shi ko wata musiba ta dame shi sallah yake yi kenan wannan ya nuna cewa kamata a bar mutane su je su yi sallah da hadisi na Abdullah ibn Ummi Maktum wanda ana kiransa wasu malamai sun ce sunan shi Amr sun ce Abdullah duk da yake Abdullah shine ashhar cewa yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tare da yana da matsaloli rajulun a'ma kamar da yazo cikin riwaya ta Abu Hurairah da cikin Sahih Muslim an gane ko to yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna ai masa uzuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa uzuri cewa ba sai yazo masallaci ba bayan ya juya sai ya kira shi hal tasma'u an-nida' bis-salah a cikin riwaya ta Sahih Muslim an gane ko sauraron riwayoyin kuma hal tasma'u an-nida' kana jin kiran sallah qala na'am yace eh manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin riwaya ta Sahih Muslim yace fa ajib ka karba a riwaya ta Imam An-Nisa'i fa ajibhu ka karba masa shi mai kiran sallah ko kuma a wata riwaya ta Sunan An-Nisa'i fa hayya halan hayya bima'ana aqbil halan bima'ana asra kai gauga ka fuskanto kai gaugawa an gane ko a cikin riwaya ta Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ma ajidu laka rukhsa a cikin riwaya ta Sunan Abi Dawuda la ajidu laka rukhsa to kaga wannan yana daga cikin ma abin da kamata dalibin ilimi ya jam'u baina alfadil hadith da sanadi na hadisi kafin ya fitar da wani hukunci akan wannan hadisi miye ya uzurin sa malamai suka ce gashi an ce rajulun a'ma an gane ko sannan a cikin Sunan Abi Dawuda ya kawo uzurin sai ce kabir ni babban mutum ne shafi'ud da mai yalwar gida amma nan shafi ba nan mai yalwar gida ba a gida na yana nesa da masallaci a cikin riwaya ta Ibn Majah darirul basar mutumin da baya gani duk da yake malaman lokacin sun ce ad-darir shine wanda aka haifa a matsayin baya gani al-a'ma shine wanda makamta ta same shi baya almuhimmu dai ana rufin da baya gani duk inda ta kai ta kawo haka aka haife shi koko daga baya abin ya same shi lafuzan da duka aka itlaqin wani a wurin wani wannan dai wani bayani ne to kaga su wannan sun kawo dannan dalilai daga cikin dalilan da suka kawo cewa makahu ba a yi masa uzuri ba to kuma turqul madina wannan lokacin nan turqun wa'ira wato hanyoyi ne masu hatsari suna cike da hatsurra sannan akwai wato al-huwam wato anti al-huwam shine wato jam'i ne na al-hammatu da shadda mimun in anti al-hammatu shine wato macizai wanda suke masu dafi wanda zasu iya kashe mutum to wannan sun kawo nasu dalilai wadansu kuma daga cikin malamai sun tafi cewa ai babu laifi ina fata an fahimci ni ai an taba yin mutane uzuri zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam in akwai ruwa an gane ko an ce sallu fi rihalikum kuma yanzu ladanni suna iya cewa sallu fi buyutikum kenan idan matsala ce wanda fi rihal lokacin da suna cikin balaguro fi buyutikum suna a gida an yi musu uzuri to kenan kaga babu matsala mutane suna iya zama tunda wabai in an ce cuta to tafi abin nan tafi girma da ruwan sama ko ba haka ba duk da yake wadansu sun tafi cewa to ai shi wannan wabain su ruwan tabbas an gansu ita ko cutar inda bata faru ba to kaga ba babu wani dalilin da za a dauka mataki akan ta duk da yake an ce su ko sun ce tana iya sati bi a jikin mutum bata bayyana ba kaga nan ma wani yawa to kaga wadanda ga sun dauki cewa in abin nan ya kamata a bar mutane ko da ana hasashen ta wadansu kuma sun tafi cewa sai in ta tabbata ga wuri sannan ne za a iya bada wannan fatawa sun ce a ko ta bayyana babu dalilin da zai hana a hana mu mutane su je su yi sallah to kaga in ka hada wadannan ra'ayukan da kaga abubuwa sun shiga juna yanzu in muka dubi Saudiya sun dauki fatawar liƙe masallatai in muka dauki a Najeriya arewa da yawan jihohi sun dauki cewa kada a liƙe masallatai musamman ma inda bata bayyana ba kaga babu wani dalili wasu sun ce ko ta bayyana su wadanda ta bayyana a killace su to kaga haka ne abubuwan suke tafiya illa ni ra'ayin da na karkata izuwa gare shi shine cewa a bar mutane su shiga masallaci su yi sallah inda ta bayyana mutanen da anka killace shi kenan domin wannan shi yasa kaga yanzu da waɗannan fatoyin suka bayyana sai aka samu musulmi suna shiga cikin juna malamai wasu suna fassaka juna wasu suna kafirtar da juna wasu suna cin mutuncin juna fatawa ce aka yi sabani sabani kuma abu ne in mutum yayi istihadi ga nasoshinsa in dai da kyakkyawan niyyayi ba abin zargi bane tunda hadisi na Amr ibn al-As wanda yana cikin sahihul Bukhari da Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutun ya yi hukunci ko fatawa mutun ya bayar in dai mai ilimi ne kuma dan Allah ya bayar sannan yayi ijtihadi in ya samu dacewa yana da lada biyu in yayi kuskure yana lada guda ba abin zargi bane ina fata ana fahimta ta to ni abin da nake karkata izuwa gare shi kenan shi yasa kaga akwai wani malami Sheikh Nu'aim da ya bada fatawar kada a hana mutane zuwa masallaci sai wannan cutar ta kama shi sai wadansu suka buga hoton shi suna nuna cewa to ga irin ta saboda kenan su sun karkata wancan line shi ko gwamnatin jihar Kaduna da ya karkata izuwa ga Aliki masallaci sai cutar ta kama shi shi kuma yanzu wadansu suna tun suna abinka kaga abin ya zama to abin nan to shi yasa ni ina kira ga daliban ilmi irin waɗannan abubuwan ba su ne kamata mu rinka fatan musiba ta samu wani ba kuma in muna da sabani mu ga yadda zamu mu'amala da sauran mutane tana yiwa wani yana jin haushin wani malami ko yana kyashin sa ko da ma yana jin ya samu damar da zai cin mutuncin sa ko ya zage shi ko ya kafirtar da shi sai ya amfani da irin wannan damar
tahiyar su da yana misali kamar tahiyar irin su al-asma'i da sauran su wanda suke san killuha kullun neman inda wasu suka yi kuskure
yawa to ka gani
wannan da kuka bayani wannan kamar abin da ya shahara kan wanda kuka bayani kusan ra'a ne sun samu sabani sai da abin da nake gani kamata mutane su fahimta a cikin wannan mawdu'in shine kasancewar an hana mutane yin sallah a masallaci ba shi yake kore jami'in yin sallah ba masallan mutane suna iya kamar a gida mutum yana iya samu yayin
jami'i da iyalansa
to
wannan kuma akwai abubuwa guda biyu na farko yin sallah jami'i tare da iyali wannan dama ai abu ne wanda kai gidanka ne illa akwai wani abu da nake gani wadansu suna yin sallar jumu'a a cikin gidaje suna bada hujjar jami'i ko mutum biyu suka yi hutuba ma guda zai iya hutuba guda ya bada sallah saboda jami'i na fara daga wajen mutum biyu a wajen Imam Malik wasu kuma sun ce mutum uku suna iyawa kamar da su malamai wani mazhaba sai ya kai mutum 40 su ne alqarya duk dai maganganu ne na malamai to amma abin da ke son in wasu fahimta akwai bambanci tsakanin wannan qadiyar da waccan qadiya ta mutum uku su yi jumu'a mutane ne a gari ko a daji ba zan can wata annoba ake yi ba amma misali a ce a cikin gida a lallabe ayi khutuba duk gari a kuma ana yin sallolin khutu juma'a a cikin masallatai a mai da gidaje can ne za a zuwa ayi abin nan wannan wani abu ne wanda kasanta shi malamin da ba da wannan fatawa a ina ne aka taba bada cewa mutane su je su yi juma'a a cikin gidaje kaga wannan wani abu ne wanda ya kamata mu fahimci shi sannan kuma waɗansu waɗanda ba su yarda da ma hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna cewa a'a ai juma'a ba ta faduwa raka'a biyu kai mutum yaje a gidan shi juma'a ko da shi ba ta faduwa alhali shi ko a cikin alqur'ani ma babu inda an kace juma'a ya raka'a biyu a babu ma shi a cikin alqur'ani to kai ina ma ka samu wannan fatawa da kake bayarwa ina fata an fahimce ni
sannan kuma wasu kamar malamai suna duba zuwa ga misali a lokacin da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabban sa lokacin da ta'un da irin wannan ciwon ya zo su aka killace gari zan a lokacin idan aka yi dibin tafiya kamar za a iya ce gari zuwa gari sai za a dauka lokaci ko ince kwanaki ko watanni ma wani lokaci to sai dai kuma yanzu idan aka yi duba kamar duniyar gabaki ɗayanta ta zama kamar gari daya tunda a lokaci ɗin mutum zai iya shiga jirgi ya yawo ya zuwa can fara ya dawo nan ya zo shiga duka ne suka yi diba ta kenan idan zama to za a iya ce a killace gari can to nan ga kamar kamata ya mutane da su suke fahimta kamar a killace mutane daga kada su shiga cikin juna yanzu sai suka yi diba tunda abin da na lura mutane da kamar suna fahimtar kamar rashin yin sallah a masallaci kamar an fanna da yin sallan gaba ki daya ake bashi wannan hukunci kuma ina nake ni kamata a ce mutane su fahimci cewa an hana yin sallah a cikin masallaci ba wai shi yake nuna cewa an hana sallah
gaba wato ka san tasiri ba ni abinda ba nake kira zuwa gare shi kamar nan Niger yanzu ka kamar Saudiya da kasashen Laraba da suka bada fatawar a hana zuwa masallatai amma bai hana ladan ya je ya kiran sallah ba ya nuna mutane lokacin sallah ya zo to mu na inda abin yake da bambanci yanzu ma baka ba san lokacin in ba wanda sallar ta dame shi ba san lokacin sallah ya ba ya kamata a ce a ba ladan nai dama tunda mutum guda ne ladan ya shiga masallaci ya yi kiran sallah ya ce lokacin sallah ya yi
yanzu a gida in mutum aka samu yayi jami'i a gida jami'in shi yayi
babu wata matsala ni ba na gani akwai wata matsala mutum yayi sallah a gida illa dai abinda muke so mutane su kiyaye lokutan sallah ka akuma kuma ana jami'i game di kamar da suke cewa ko kuma mutum shi dauki kwanje yace to tunda ma an liƙe masallaci shi ya samu damar da zai yi kwanje
kada kuma bisa kadiya kusan ta karshe dai yanzu misali zamu ga malamai a wani lokaci sukan bayani kamar a cikin mafasilin da kuka bayani dazu kamar za a dauko illa na wajen kamar addinin musulunci da aka ce ibada Allah subhanahu wataala ya halicci mutane ne saboda su yi mishi ibada kenan ta nan idan muka dibi cewa rayukan da Allah ya ba mu saboda mu yi mishi ibada ne kenan wannan rayukan suna da muhimmanci saboda sai da rayuwar ne za a iya a mishi ibada kuma sai suke ganin cewa to idan har kai rayuwar baka mishi ibada ba kusan wannan rayuwar kuma
ba ta da amfani to
kenan a nan za a ganin cewa kenan addini da ran
duka suna da shi da nake ce maka ai fiqhul muwazanat ne nan ne malamai suka shiga cikin zuwa in ka diba wannan qadiyya waɗansu sun kalli janibin din cewa matakan da addini ya kamata ya ce a dauka amma matakan addini da matakan likitanci in dai matakan likitanci ba su tunkuɗe na addini ba ana ya aiki da su shine a Najeriya suka yi ya kamata wanda yake da cutar ya tsaya amma ya wanke hannayensa kafin shiga masallaci kuma ayi khutba takaitatta a wasi shikenan magana ta kare shi yasa waɗansu sun kalli addini za a dauka ko ko kiwon lafiya a addini in bai cika kiwon lafiya in bai cika da addini ba a dauka abu na biyu waɗansu sun kalle shi min janibul khawfi war raja waɗansu malamai sun gabatar da janibul khawf tsoro shi yasa suka cewa kawai duk komai ba a tsayar waɗansu kalle ar-raja kawai kai aje tsoron cutar a a doki matakai na likitanci ba su cika rodo na addini ba waɗansu doki hanyar tawakkuli da tawakkuli a tawakkali kai tawakkali ga Allah sannan kuma ka rike hanyoyin da Allah subhanahu wataala ya ce waɗansu sun kalle hanyar ta hanyar maqasid ash-shari'a shin annafsu za a gabatarwa koko za a gabatar da za a gabatar da annafsu ne ko za a gabatar da addini ne tunda waɗanga maqasid al-khamsa ko sita waɗanda shari'a ta zo a kiyaye su to cikin su wanne ne za a gabatar su wasu sun tafi cewa a gabatar da rayuwa saboda rayuwar in ta tsira shine za ta je ta ci gaba da ibada kafin ce ni wasu suna ganin addini ya fi rayuwa muhimmanci kafin ce ni me yasa addini ya fi rayuwa muhimmanci saboda shi addini saboda shi aka halicce ka su ko suka gallabar da wannan janibi to shi sabon malamin da zai bada fatawa zaka iske akwai inda ya abin ga sai dai wajen tarjihi kai sai ka duba kaga wanne ne kai kafi karkatuwa izuwa gare shi tunda jihadi da ake yi ai musata ne an san suna mutuwa kuma za su je su bada rayukan su ko ba haka ba ka ko ga dan saboda mi dan saboda kare addini to wasu na ita baka ai shi jihadi abu ne wanda an shirya an santa inda za a je ayi yaki amma shi ko wannan annoba makina wanda ba a santa inda zai zo ba misali kaga wannan wata hujja ce da za su iya bayarwa su ma to shi yasa wannan maqasid sai ka iske an shiga cikin fiqhul muwazanat da abin da ya kama da haka kamar abubuwa ne waɗanda dai dole sai malamai shi yasa ba mu san kowa ya rinka bada fatawa ko ya rinka zagin wani malami ko ya ce wannan malamin mummunan niyya ce gare shi ko shi na son shi halaka mutane ko wannan mallamin ba ƙauyen mallami ne ko ku wannan mallamin bai san zamani ba
daga wani malami yayi nan ustaz ana ce mishi ustaz dukure jami'a ta musulunci wanda yake doyin ne na kulliya ta shari'a ya hido kamar wani takaitaccen bayani idan lokaci zai tsira zan so in bajiro da shi kamar yake kwatanta ta kamar yake bayani cewa akwai daruriyatun nafsi akwai kuma daruriyatun din idan kowanne ana dibi gare sai idan suka ci karo ya ne kamata a yi sai ke ka misali kamar a takaice yanzu a ce munan kasa ce ta musulmai sai zaman tuta a misalance akwai wata da ba ta musulmai ba tana muna gaba da ita kuma ita ce take foreign sarki mutu sai zaman tamu kaji labarin za su kamu na yaki to yanzu muna cikin halaye guda biyu misali mu yanzu mu zamana mu kiraye rayu mu kiyaye rayukan mu dan mu ci gaba da ibada ko kuma mu hita mu yaki mutanen mu nan saboda sunan musulunci addinin musulunci ya zama idan muka zama zuwa rashi su kashe mu idan suka zo su kashe mu kenan babu rayuwar babu addini kenan a wannan halin sai mu ga kenan kita aje a yaki wannan ya zama dole kenan sanan sai yake cewa kenan wajen nan abubuwa ne wanda matsayin su guda biyu suka zo amma kuma sai a kaddama
wanda an mafi muhimmanci
bala tunda idan shi ne za a samu biyun su tsira in kuma aka kihita sai a
sai shi wani zai ce maka akwai bambanci tsakanin wannan da wancan menene bambanci shi wancan maki wanda zai zo in yazo ya kashe ka ko ya mamaye ka kaza iya hana ka addini shi ko sai su maka wannan an ce kai sallar ka a gida kana iya hada guda biyu kana iya kaje gida kuma kana iya kai sallar ka tsinin ka bauta ma Allah
shi yasa ishe shi ma yanda yake
shi ne ke ganin ijtihadat ne
inna ma bayani ke mutum yana iya zama gida ya sallan shi kuma ya tsira da addini sai abubuwa ne guda biyu sannan kuma na bi sai ka misali kamar canza me ake cewa yanayin sallah kamar yayi bayani yanda kuka salatul khawf a lokacin manzo Allah kuma suka je yaki da aka ce wata ta'ifa za su zo su bi shi raka biyu ya sallame sai wasu su ga asali raka hudu ne zai amma kuma sai aka maida shi raka'a biyu gare su shi raka'a kuma dukan sai aka ba su ladan
raka'a
shi ne sai yake ganin cewa kamar koda ya zamanto cewa kamar nan an canza yanayin tsarin sallan gaba ɗaya nan kuma wajen sallan ne aka canza dai suke ganin kamar irin wajen nan kamar babu barar haka
to haka
da kamar nan waje ne na masallaci aka ce a zo a zauna a yi salla zaka ce a yanzu a koma cikin gidaje a yi salla sannan kuma koma cikin gidajen bai kore
shi dai qadiyya ce ta ijtihadi kuma duk wanda ya bada fatawa daidai da ilimin sa kuma dan Allah yayi Allah ya sani wanda yayi ba dan Allah ba kuma Allah ya san shi babu wanda abin da ke cikin zukata sai Allah ban sani ba to a ƙarshe wasiya ta dai na farko shi wannan corona virus ba sharri bane 100% don ya gyara duniya kuma ya nuna izza da buwaya ta Allah subhanahu wataala kuma dama Allah ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu wanda suna cewa ma ya'lamu junuda rabbika ba wanda ya san adadin mala'iku in ba Allah ba wannan kuskure ne junudu runduna ake nufi tsuntsaye runduna ce ta Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil iska shi ma kanshi runduna ce ta Allah wa fi adin iz arsalna alaihim ar-riha al-aqim ina fata an fahimci to kaga wannan duka ina daga cikin abin da ke nuna karfin addinin musulunci da kuma da karfin ubangiji kuma ya sama musulmi yanzu musulunci ya samu karfi dan da yawa sun gane addinin musulunci shine gaskiya a ƙarshe kuma ina kira da malamai wajen fatoyi a san abin da za a bayar kuma a kya su kan juna muna kira kuma ga talakawa kada ayi abin da zai sa kafin coronavirus ya kashe musulmi musulmi ya kashe musulmi in an bada fatawa in ma ana ganin akwai kuskure malamai su sake komawa su gani in akwai abin da za a yi na gyara a gyara a ƙarshe kuma ina kira ga hukumomi a kya wato abin da zai sa mutane kullun a ƙara yaya ta cewa demokradiyya kafirci ce ko dama mutane sun ji suna faɗa kaga masu wannan aƙida an ka dauki matakai masu tsanani zai sa su ƙara yada irin waɗannan abubuwa Allah ya ce maka
godiya muke kenan a ƙarshe dai idan muka ji ba inda muka yi bayani kusan maudu'i ne wanda babu aya ko hadisi wanda ya hito yi magana akan shi kenan sai dai ko malamai a kowane lokaci suna da mai abun ga abubuwan lissahi wanda addinin musulunci ya zo da shi wanda suke doka su yi lissahi a cikin sa zamu ga sabani zai iya faruwa tsakanin malamai kamar yadda muka akwai Imam Malik Shafi Abu Hanifa Ahmad duka su kansu sabani ne suke samu a cikin ijtihadi kenan su ba su tsira daga wannan sabani
ma sun yi sabani sahabbai
malamanmu na yau
annabi Dawud da Sulaiman sun yi sabani
to kallas kira kun gani kenan a hakan ya kamata a ce mun fahimci cewa malaman nan ba wai ransu ko kuma mutum malami da yawar fata a ce kawai kaza ne ko kaza ne ba sannan abun da ya kamata nake so in isar anan shine akwai abubuwan da idan Allah subhanahu wa ta'ala sun yi shugabanni a tsakanin a sama da kuma akwai talakawan da suke bin su to akwai abubuwa kowanne yana da iyakan shi kowa yana da iyakan hurumin shi kenan kuma kowa yana da iya mas'uliyar shi kamar yadda manzo Allah ya bayyana cewa kowa yana da mas'uliyar shi kenan a cikin irin wannan qadiyar karshen magana da zan bayar shine anan kamar idan ya zamanto cewa a yanda malamai suka yi nuni zuwa gare shi cewa wannan qadiyar da gaske ce sannan kuma matakan da likitoci suka bada na a hana taro gabaki ɗaya da kuma wasu abubuwa idan ya zamanto cewa za a iya yin sallar a gidan ko a wuri ba zai kore sallar gabaki ɗaya ba kenan mutane za su iya yi idan ya zamanto da gaske ne kenan a haka zai zamanto cewa sun yi kokari na kiyaye rayukan musulmai sannan kuma Allah zai iya ba su ladan wannan aikin da suka yi na kasancewa sun sanya ma'ilmanta sun shiga sun yi bincike sun ga cewa abun gaskiya ne sannan kuma idan yadda wasu suke cewa kamar abun kamar wani yaƙi ne ake a ƙasa ba gaskiya ne ba kenan a haka kuma za mu iya mu ga cewa kenan ko da mu an sa mun yi abun tunda wani lokacin ko da ka ce kai za a iya a halaka ka misali an ce da ka zauna a gida dan ka tsira da ranka sai kai ka je kai sallah sai kuma ya zamanto cewa rayuwar taka a can kuma an tura police sai ko da abu sun ba tashi ko abin da kawai kenan har yanzu dai rayuwar nan da ake na ana yi ma har yanzu ita ce za ta saki samu illa ya sai ya zamanto cewa an hana ka bari ka zauna a gidan ya zamanto cewa abu akwai kuskure a ciki to wallahi ba zai faɗi sanan ka ba a zai fara ne fiskan wanda ya sa dole kai abu
kuma
mun da ya zamanto
muna son da a sahihi
manzon Allah a lokacin manzon Allah lokacin da yake ake horkan musulunci sallolin shi ma wasu lokaci a boye
amma ka ba yin sallah eh shi kafin kamar mu dai abinda muke kira dukkan mu dai Allah muke bauta ma kuma muna fatan a dauki matakai wanda za su gyara kowa kuma kada ayi abubuwan da za su sawar mutane su rinka kallon juna wanga musulmi ne wanga kafiri ne mu dai ba mu fatan wannan a cikin al'ummomin mu a sa hikima ko da jami'an tsaro da wani abu su ci kanshi wato wannan aiki na ilimi ne akwai hanyoyin da ake bi a tattauna da mutane kuma a ja hankalin mutane kuma a su kansu al'umma su mu yi fatan dai abin da zai kamu da zaman lafiya ni bakin abin da bai cewa
kenan to wassalamu da sauran mu kusan nan ne muka ka karshen wannan shiri namu sai dai kuma sati idan mai kowa mai komai ya kai mu idan muka zo muku da wani sabon maudu'i abin da muka faɗi dai Allah ya ba mu ladan shi abinda kuma muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta mu da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
السلام عليكم.